أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا تتا سبر ترى دوتن ربيع الآخر هجر شغبان حديث النبي صلى الله عليه وسلم daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da 12 da watan 10 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatu mu na'umdatul ahkam da muke gabatarwa a kowane mako a daidai wannan lokaci na daga sallar magariba zuwa sallar isha a wannan rana ta asabar a cikin wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta simitau a kasitaccen birni wannan na tawa jamhuriyar Niger wanda wannan shine darasi na 55 a jerin darussan da muke gabatarwa na mako wanda muna cikin kitab na abun da ya shafi alqisas na sakayya kuma mun karanta hadisi guda biyu a cikin babin da aka yi za mu tashi hadisi na uku a cikin kitabul qisas in Allah ya yarda hadisi mai lamba ta 335 a wajena muna fatan Allah subhanahu wataala da ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya bamu ikon binta ya kuma nuna muna ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata مالتي الحديث الخامس وثلاثون بعد 300 حديث ندري أقود 30 دبير أن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه دقون السهابي دأكتي وسهل دن أبي حثمة الله يكارى ما سيرده قال يتي انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن محيصة بن مسعود إلى خيبر يتي وترانا عبد الله بن سهل دكما Muhayyisa dan Mas'ud sun tafi a garin Khaybar Khaybar dai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita domin yaki wa hiya yawma idin sulhun a wannan lokacin da suka tafi tana karkashin sulhu da aka yi tsakanin annabin Allah da Yahudawan wannan wurin kasantuwar Khaybar wuri ne da Yahudawa suke rayuwa anan to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin yarjejjena tsakanin sa da su to su kuma wayannan sahabban guda biyu sai suka je a can wannan garin fatafarraqa sai suka rabu da juna da niyyar za su hadu nan gaba suna tafi sai suka rabu juna kasan idan kuna tafiya ba cika son ku hadu wuri guda ba akwai hikima kwarai da gaske in kuna yan gida guda ko yan gari guda akwai hikima a canza mota kai ku shiga duka mota guda daya ko kun fahimta ɗan gida guda in sun yi tafiya to akwai hikima mai dimbin yawa a cikin rarrabuwa kar ku je ku hawo mota guda daya ko kuma a kwasu duka tare a tafiya malai suka ce cikin tarihin annabin Allah annabi Yusuf lokacin da ƴan uwansa za su je garin Misra me yace da su yace udkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga a kofofi daban-daban amma sai ce ma uhuni anku min Allah shay'a fa bana iya wadatar da ku da abin da Allah ya hukunta muku to akwai darussa a cikin wannan abun to shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka shiga ta kofofi daban-daban suka rabu da juna da niyyar cewa anan gaba za su hadu amma ba su shiga tare ba fa ta muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal Muhayyisa sai zo wajen Abdullahi dan Sahal abokin tafiyarsa da suka baro Madina tare wa huwa yatahashshatu fi dambihi qatila yana birgima shine yatahashshatu yatahashshatu fi damihi qatilan, yana mai birgima a cikin jininsa an kashe sa, yana cikin yana birgima an ji masa raunin da ya kai zuwa ga mutuwa, fadafanahu, da yatar da shi an kashe sa yayi birgima a cikin jinin, sai masa abun da ya kamata yayi masa a idan mutun ya rasu shine a gabatar masa da jana'iza a abun nisa, sai ya masa ya turgude sa, ba jira ake ba sai an bici bari nan zo da shi ba sai an zo Madina, inda mutun ya mutu can ake bin nisa, shine shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadima al-Madinata, sai ya dawo garin Madina bayan yayi jana'izar dan uwansa. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahl wa Muhayyisatu wa Huwayyisa ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم جن كدن bayan shigowar sa Madina da shi Abdurrahman dan Sahal da kuma Muhayisa da Huwayisa iyan Mas'ud sai suka kama hanya suka garzaya zuwa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba Abdurrahman yatakallam sai Abdurrahman ya tafi ya fara magana ya dauki farol zai magana fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai ma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace kabbir kabbir gabatu gabatu mana yana ishara ga wanda yake babban malan da yace kabbir kabbir yana nihin babban daga cikin su ya fara magana ya gabatu ya fara magana shi Abdurrahman هو احدث القوم شيني قرمي cikin mutanen suna suka zo su uku ga Abdurrahman ga Muhayisa ga Huwayisa to da aka zo sai Abdurrahman ya so ya fara magana kuma alhali shine yaro a cikin su duba da cewa akwai babba a cikin su sai annabin Allah ya ce kabbir kabbir babban ya gabato ya fara magana kai yaro ka mu bakinka kaga ladabi annabin Allah yake karantar da sahabbansa in an zo cikin manya cikin jama'a da manyan mutane to in ga babba to shi ake sanya su fara gabatar da zancen kafin kanana su yi magana ko kuma su manyan su gabatar da su gabaci yaran ko kun fahimta illa in ya kasance su manyan kuma ba su san in kuma manyan to jahilai fa ne ko kuma yaran su da karatu ba shanka masu karatun ake gabatarwa to sai annabin Allah yace yace kabbir kabbir mana babba daga ciki ya fara magana ya fara magana wannan tabi kabbirkin tabi tawkidul lafzi ne annabin Allah yana akkada da yana tabbatar da zancen fari ne akan nuni ne shi karamin ya shuru kada ya ce komai babba ya fara magana to me ya faru malam ce wa huwa ahdathul qawm wannan jumla ce i'tirabiyya in kana katuba ga an sanya jumla tsakanin abin nan shartain guda biyu tusamma jumla i'tirabiyya maganar ta kutso ne ba ta cikin lafadin karatun kutsowa ne ta yi malam ce shi Abdurrahman shine ahdathul qawm ai karami daga cikin mutanen fa sakata sai yayi shiru fa takallama sai su biyun suka yi magana da Muhayisa da kuma Huwayisa sai suka yi magana sai shi Abdurrahman ya kama bakinsa fa qala annabiyyu fa qala sai annabin Allah yace أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ شن زاكو رنسي دا ألا تنة سنزولي سنة سنكاو كار أنكش موسو تنقوا أنا زرقين واندقة تش تو زاكو رنسي دا ألا أكن أبند كوكا فدا إن يسو سيكو تستحقون قاتلكم سيجنين تنقوا كو تنشن تي كش واندقة كش تنقوا shine mana tastahiquna qatilakum ku kashe wanda ya kashe dan uwanku jinin wanda ya kashe dan uwanku ya halitta gare ku aw sahibakum ko kuma abokin ku qalu suka ce wa kaifa nahlifu wa lam nashhad suka ce ya annabin Allah ya za a yi mu shaida alhali abinda muka fada to ba mun gari ba mu shaida ba ai gaban mu ba wa lam nara ko mu gani ba mu ba ai tare da mu ba ko mu gani ba sai ya za mu rance akan abin da ba ai tare da mu ba yana karantar da kai imanin wa'annan sahabban duk da sun zo gaban manzon Allah an zo gaban shari'a amma kuma suna taka tsantsar akan rancewa bisa abin da ba sa da ilimi akai shi yasa wallahi duk abin da baka sani ba ai tare da kai ba
to kashe din ka da bada labarin sa domin yaze yake zai maka alaka kai gaban Allah a ranar tashin kiyama dan shaida zo na daga cikin abin da Allah ya tsine mu mai sa kuma manzon Allah ya ce na cikin akbarul kaba'ir ba hadisi bane na Abubakar Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah ya ce wa sahabbansa ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir thalatha yace guda uku ne yace na farin al ishraku billah wa uququl walidayn yace wa kana muttaki'an fajalasa manzon Allah yana gijince sai ya tashi zaune ya gyara zama farkon ya gijirce magana yace al ishraku billah hada Allah da wani babban laifi ne sai yace wa uququl walidayn bijirewa uwaye babban laifi ne yana gijince da yazo magana ta ku sai suka ce sai ya tashi zaune fajalasa sai ya zauna qala ce ala ku saurara wa qawlu zur wa shahadatu zur da fadan shaida zur da kuma fadar zur fa ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata bai gushe ba yana maimaita wannan magana ala wa qawlu zur wa shahadatu zur suka ce har sai da muka ce ina dai annabin Allah ya shiru mun fahimci wannan qadiyya Allah ya rufa mana asiri suka ce ya annabin Allah kaifa nahlifu wa lam nashhad ya za mu shirince kuma alhali ba mu gani ba ba mun shi ba ba yi tare da mu ba wa lam nara kuma ba gani da idanun mu ba qala yati fatubri'ukum yahudu bi 50 yamina suka ce to shi ba yahudin da kuke zargi ba yahudin da kuke zargi zai yi rantsuwa guda 50 sai ya barranta daga wajen ku kula zargin wani suna zargin wani ba yahudi akan kashe wasu dan uwa sai annabin Allah ya ce to ba yahudan da ake zargi yayi rantsuwa guda ɗai ɗai har guda 50 daga nan kuma shike akan cewa bai kashe dan uwan ba in ya rantsa guda 50 to ya barranta daga wajen ku ma'ana ba za ku doki fansa akan sa ba qalu suka ce wa kaifa bi aymani qaumi kuffar suka ce ya annabin Allah ya za a yi mu aminta da rantsuwar wanda yake kafiri ne ya za a yi mu aminta mu yarda da rantsuwar kafiri ai kafiri zai rantsuwa da kowane zai rantsuwa kan ƙarya ba amintacce bane a wajen mu da kai mu ba za mu yarda da wannan rantsuwar ba fa aqalahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min indihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya biya jinin sa daga wajen sa ma'ana daga dukiyar da take cikin baitul mal annabin Allah ya dauko kudi daga cikin baitul mali na musulmai sai ya baiwa wa'annan mutane a matsayin diyar dan uwansu a matsayin fansar dan uwansu tunda su ba su yarda da shedar wancan ba yahudan ba kuma su ba za su rantse ba kuma an kashe musu to bari a sassauta musu wani abu a cikin zuciya jama'a mun fice karatun malam suka ce wannan hadisi wannan gabar ta hadisi akwai darussa guda hudu suke kanta da manya manya wanda ya kamata ci duk musulmi ya rike su a wannan babin darasin farin hadisin yana karantar da mu cewa akwai buƙatar idan kuna tafiya ya zamanto akwai tsari akwai shugaba hadisin yana karantar da wannan ko da wani abu ya faru la qaddar Allah to shi shine wakilin abun kuma tafiya ba shugaba ko daga nan zuwa kwanne ne to shi ne zai shugabantar ku akwai buƙatar ku nada waye shugaba a ciki wanda zai tsaya muku cikin al'amari dai kenan abu na biyu yana karantar da mu ladabi wajen magana idan an zo gurin zama to in ga manya mu yara mu haƙura da magana mu bar dacci za su yi magana amma abun mamaki abun ayi kai zu da kwalla kaga irin yanzu yadda yara shekara 20 30 suke ci ma dacci zawa mutunci kuma ni abin da yake ƙara bani haushi sai ka tarar da wanda zaka ci ma mutuncin nan fa wallahi al'azim mahaifinka ya fa'ida turshi ta hanyar karatu ko kun fahimta babanka da ya haifi kai kake da kamar kai yanzu wani abu ne a karatu ka san kai karatu babanka ya fa'idantu da shi ta hanyar ilimi ya karantar da mahaifinka a karatu kuma zaka zo kana ci masa mutunci musamman ma a social media wannan rashin hankali da sakarci ina magana ne wa ɗaliban ilimi abokanan karatu na ya kamata a ce mun tsabtace halin mu ko ba komai dai akwai al-asbatiyya idan aka ce mutum ya rike ga a gan akan abu to in ka biyo bayan addu'a za ka yi masa wallahi al'azim malama suka gabata shekara 20 30 nan baya ina mai rantse muku da Allah abinda suka da shi na kalubale na rantse da Allah da mu muka da shi wallahi ba za mu iya ba wallahi al'azim ba za mu iya ba wani ba sai da rabu da mata ta saboda da'a wannan ta izalafa wani sai da rabu da dukkan ya saba ki da ya wani ubansa sai da ya tsine masa bakan izalan nan kai wa ya tsine maka karatun bukashin da akai karatun jama'a Allah ya rufa mana asiri daka yana karta da mu girmama manya kuma yana ga cikin da'awar annabi ma cewa baya ta da manzon Allah duk wanda baya girmama manya babba kowane iri ne hadisi ne tabbatacce na annabi ma cewa inna min ijlalillahi ta'ala ijlalu salasin yana cikin girmama Allah girmama mutum uku idan ka girmama mutum uku ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala na farin ka girmama dukkanin mutum da yake da hurhura ko ba musulmi bane inda kaga mutum da hurhura to yana da buƙatar girmamawa akwai buƙatar ka girmama sa na biyu ma'abuci alqur'ani mai girma ko mi karantarsa inda ya san alqur'ani akwai buƙatar ka girmama sa na uku shugaba adami wa'annan mutane in ka girmama su ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala abin da hudu na uku daga darasin abin da hadisi yake ƙara karantar da mu jama'a shine cewa idan ka zo akan ƙara baka da shaida to zaka yi rantsuwa ne zaka rantsa idan ka zo ƙara baka da shaida sannan kuma abu na biyar na hudu na ƙarshe anan shine akwai buƙatar musulmi su zama suna da wani wata gidauniya ta taimakon kai da kai yanzu da aka zo wannan shari'ar me annabin Allah yayi cikin dukiya ta musulmi ya dauko baitul mal da ake ba da agaji wa mabukata a wannan dukiyar annabin Allah ya dauko ya biya ya fanshi wancan mutanen kaga ashe akwai buƙatar musulmi su zama suna da abin da ake cewa solidarity haɗin kai ko ku fahimta wannan abun akwai buƙatar sa yanzu fa da a ce wallahi alazim muna da irin wannan solidarity king a wannan haɗin kan ko to da asibitikin nan mu ba za su kasance a haka ba da gidan kusa mu ba zai kasance a haka ba da hanyoyin mu za su kasance a haka ba da unguwan mu ba za su zama to a haka ba wallahi wani abun da za a aiwatar da shi ba za a jira mai riba har abada saboda musulmi na da tsari kuma ku gane fa duk tsari na duniya in kaga an tsara abu to an kwaikwaya ne wa musulmi su suke da tsari daka akwai buƙatar zaman to musulmi suna hada wani abu da za su taimaka wa kansu wa kansu ku kuma fahimta in wani ya shiga matsala misali la qaddar Allah dan uwa ne ana tare da shi ana harkar da'awa yana ba da gudunmuwa wa addinin Allah sai Allah ya jarrabe sa sai samu kariyar tattalin arziki yanzu sai a ce mu musulmi na tawa muna da miliyan 500 cikin kwantikin a account aje miliyan 500 da aladan mun dauko miliyan 20 an bashi ana girgizawa an san ko ya fadu sai a ci gaba da yi kuma shikenan kawai wancan kuma gidaje shi ya fadu ba a jira wata gwamnati sai a zo kai wannan gaba dai sai a ce kawai gaba dai cikin asusun musulmi na garin tawa an sai sabuwar unguwa gaba dai an gina mutane sai da baka gida ka shiga kawai wannan shine tsari na addini wani abu ya samu mutane an abun nan ba shi ya mutun ya barke sai a ce dawo zauna cikin iyalin ka nawa ne jika 500 ne miliyan guda an biya maka cigaba da rayuwa shikenan haka ake yi ku jama'a to amma ku mu ku yanzu saboda tsabar gilli da hasada so kake wani abu na musiba ya hado da uwanka ka ji dadin gai ba da labari kana Allah Allah mutane har jiran suke an kashe kunne wata annoba ta fado wa mutun a zo ana ba da labari ai wane kaza da kaza da kaza kuma sai an karan ba baka bar shi da abin da yake damun shi ba kuma baka taimaka masa ba kuma ba addu'ar kirki kuma ka dukawa kanka zulubi to zaka sai manzon Allah ya biya wa'annan mutanen da daga dukiya min indihi daga wajensa ai ba daga dukiyarsa ba daga dukiyar musulmi da take cikin baitul mali wa fi hadisi Hammad bin Zaid a cikin hadisi kin Hammad dan Zaid Allah ya kara masa da fa qala rasulullah sai manzo ce yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum mutum 50 daga cikin ku sun yi rantsuwa akan mutum daya daga cikin su fayudfa'u bi rummatihi sai a mika masa wuyan dan uwansa sai ya je ya kashe sa qalu sai annabin Allah ya ce amrun lam qalu sai ce amrun lam nashhaduhu suka ce annabin Allah mu wannan abun ba shi tare da mu ba tare da mu a kashe shi ba kaifa nahlifu to ya za mu yi muranci kaga sun gano girman rantsuwa da Allah kaga mutuna cewa wallahi tallahi billahi al'adun kuma akan ƙarya mutun ya rantsi akan ƙarya da mutane sun san illar rantsuwa akan ƙarya wallahi da su rantsi musamman ma ƴan kasuwa shi yasa daga cikin abin da yake cire albarkar kasuwanci bal ma yake tafiyar da albarka ta rayuwa gaba daya yawan rantsuwa akan ƙarya kuma daga cikin abin da yake kai mutu cikin wuta Allah ya kare mu suka ce to ya annabin Allah kaifa nahlifu ya za mu yi murance amrun lam nashhadu mu ba tare da mu akai ba abu ne akai ba mu ba tare da mu akai ba qalu sai suka ce fatubu'ukum yahudu bi aymani 50 minhum to tunda ba za ku rantse ba rantsu ga yahude sai ya rantse rantsuwa guda 50 qalu suka ce ya rasulullah qauman kuffa suka ce annabi Allah mutane ne kafirai ba mu aminta da su ba tana da rantsuwa su ba wa fi hadisi sa'd bin ubayd fakariha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an yubtila damahu fa wadahu bi mi'ati min ibl sadaqa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kiyamaci a sayar da jinin shi haka sai annabi Allah ya fanshe sa da raƙumi 100 daga dukiyar sadaka kaga in har za a samu raƙumi 100 a cikin kes a doka a bayar to kana tsammanin raƙumi nawa yake da kai a ji ko kun fahimta sai aka dauko cikin baitul mal aka ba su diyar ba diyar dan uwansu Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu wanda da ke cewa mas'alatul qisama mas'alatul qisama gun maliman fiqh na mutun ka tar dan uwanka a galabace ko an kashe sa baka san wanda ya kashe sa ba to in ka zo rantsuwa za ka yi ina ba da ko fahimta akai in akwai wanda kake zargi to za ka rantse ne daga nan kuma in ka rantse to shi wanda ake zargin kuma za a hukunci a kansa shine cewa shari'a duk wanda ya kashe za a kashe shi li'anna nafsa bin nafsi in mutum ya kashe rayuwa ko shi ma za a kashe shi الحديث السادس وثلاثون بعد ثلاثمائة حديث ندني أكو تتلاتين دشدة أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه دقى أنس بن مالك الله يكارى مصير ده أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين يتي وترانا أكو وتا قيانجا وتبيبا da aka tarar da kanta a kwankwace shine marbudan kwankwace an kwankwace mata kai baina hajaraini tsakanin duwatsu guda biyu wata kuyanga ce baiwa kusan baiwa bata kai ta iya matsayi ba to wannan baiwa ce sai aka tarar da ita an kwankwace mata kai a tsakanin duwatsu guda biyu to an tarar da ita sai aka tambaye ta kafin raye halinsa tana galabaice alamun za ta bar duniya faqila sai aka ce da ita man fa'ala hadha biki waye miki wannan aikan waye miki wannan ta'addanci fulanun aka ce wani ne tace a wani tana saurare fulanun ana ta zano sunayen mutane wani ne hatta zukira yahudiyun har aka zo aka kira wani bai yahuda aka ce wani ne fa'auma'at bi ra'siha sai ta nuna da kanta tace eh wani ne ba ta iya magana ta galabaita kai ka san da kai ya samu akwai hurare a cikin dan annabi adam akwai gabobin da sun samu matsala shikenan sai dai kawai ai kai akai addu'a kawai eh daga ciki akwai kai in kai ya samu matsala to sai abin da Allah ya yi shi to kan ya samu matsala tana cikin halin abin nan halina na fitar rayuwa sai aka tambaye ta wane ne wanda har aka zo gun wani bayahudi tace shine fa auma akbi ra'siha ay fa asharat bi ra'siha sai ta nuna da kanta tace eh shine fa ukhidha al yahudi sai aka ji aka damko bayahudi aka kamo sa fa atarafa da aka zo aka ce kai ma wance abu kaza sai ce eh shine fa atarafa ya amshi laifinsa kaga bai wahala da shari'a ba kenan ko fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallam an yuradda ra'sahu baina hajarain sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni ya umarci da kwankwatsa kansa shi ma tsakanin itacen tsakanin duwatsun nan guda biyu yadda ya kwankwatse mata kai shi ma a kwankwatse masa kansa yadda kamar da ya mata ina ba ta mu fahimta wannan shine shari'a ta musulunci wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma utibtum bihi in akai maka abu to gurgurdan abinda akai maka za ka rama kaka wuce gona da iri kaka ce a'a to tunna ya kashe ta shi ma bari aka kashe shi a'a za a buga kan shi ne tsakanin duwatsun har shi ma ta zo masa shikenan kawai kaga addiya ai za akwai inda ake amsa diya idan abun ba da ganganci bane ita diya ana amsa diya ne in aka zo akan abu ba da ganganci bane amma idan da ganganci to ba wata diya da za a amsa kawai shikenan kawai hukunci ne za a doka nan mun bayyana eh ta diya ana zancan in an yi abu ne da kuskure ba bisa da ganganci ba kun bayyana idan mutun ya kashe mutun bisa kuskure sai a ce to diya za a biya idan aka ce a'a shi ma idan sai in waliyansa sun yarda sai in sun yarda amsa suka ce a'a yadda ya kashe mu dan uwa kashe zai to shikenan kawai sai a zartar da hukuncin kawai shikenan shine mafi sauki ga saujin Allah eh ko da ita diyar fa sai su ne suke nema in sun nemi da diyar suka ce su yanzu diyar suke so ba sai an yi hadde ba shikenan sai a zauna ba kan ba sai an yi an dauke fansan ba amma suka ce a'a su ba sa san diya yadda ka kashe a dan wasu haka a kashe ka shikenan ko alƙali zai zartar da wannan abun ne za a ji a lallaba su in sun yi ratun musu yarda shikenan kuma haƙƙin su ne mun fahimci karatun da aka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da shi ma a kwankwace masa kai tsakanin duwatsu guda biyu al hadithu sabi wa 30 ba'da 300 hadisi na 337 wa li muslimin wan nasa'i an ibn abbas Imam Muslim ya hakaito da shi da Imam An-Nasa'i daga Abdullah daga Anas dan Malik anna yahudiyan yace wani ba yahude qatala jariyatan ala awdahin ya kashe wata kuyanga wata baiwa ala awdahin saboda wata azurfa fara shine ala awdah saboda wata farar azurfa fa aqadahu biha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mata akan abun da ya aiwata mata shi ma sai aka kashe su ina ba da mu fahimta ya kashe shi ma sai aka kashe su ma suka ce wannan hadisi yana karanta da mudarsa kamar haka na farin anna ar-rajul yuqtalu bil mar'a idan mutun ya kashe mutun namiji idan mutun ya kashe namiji ya kashe mace to ba za a ce ba a'a ai shi namiji ne ba za a kashe shi ba sai a nemi mace a kashe a'a mace ce ya kashe ko to shi za a kashe kawai ina ba da mun fahimta eh saboda annafsu bin nafs ita rayuwa igal rayuwa a wajen Allah ba bambanci tsakanin namiji ne da mace sannan kuma wannan hadisi yana karanta da mu tabbacin kisasin sakanya cewa in akai maka abu to zaka rama ne ai kisasi kwatankwacin abun da akai maka sannan kuma yana ƙara gata da mu cewa kafin azartarwa mutum hukunci da ake zargin sa akai to sai ya tabbatar da wannan sai ya tabbata saboda ba a dokar hukunci akan mutum bai yi i'tirafi ba sannan kuma ba a tilasta wa mutum ya yi itirafi a dokin matakai da hanyoyin da ya kamata ya bi domin ya yi itirafi da laihinsa sai mutum ya amshi laifinsa ake masa hukunci a kai ina fatar mun fahimta sannan kuma shi wanda ka kashe ko wanda aka kashe kin to in za a yi ma wanda ya kashe shi hukunci to da abin da ya kashe shi za a kashewa idan ka sa binnin ka halbe mutun ya sa binnin ya halbe mutun to in aka zo za a yi kisasi shi ma bindiga za a sa a halbe shi in ya sa takobi to sai a yi amfani da takobi in ya sa yuka in aka zo za a yi kisasi yuka za a sa in ya sa masa fazon ya shaye mutu to shi ma fazon za a zo a sa masa ya shaye mutu eh shine kisasi wannan ina ba da mu fahimta in kuma a'a hannu ne ya cire mutum har ya mutu to in ka zo aka zo za ki sashi shi ma hannun ne za a cire masa sai ai masa yadda aka cire shi ma zai mutum ba a rata in ba in ya rata yi shi to shi ma za a rata yi amma in ba rata yi sai ya bane yayi to ba za masa wannan hukunci na rata ya ba a ba a sauka yadda yayi masa ka zai yadda yayi masa da za da misalin da za a ce ga mutum ya kashe mutum sai a ce a'a ta hanyar reza ce yayi amfani da ta yake ta cire masa nama yayi tsinke tsinke da nama sa har ya mutu to in aka zo yi kisasi a kai shi ma tsoka tsoka za a cira sai ya mutu ko kun fahimta wannan shine kaida ta musulunci wallahi ta'ala a'lam alhadithu thamin wa thalathuna ba'da thalathmi'atin hadisi na 338 an abi hurairah radiyallahu an daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda kala yace lamma fataha Allah ta'ala ala rasulihi makkata yace lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bude wa manzon Allah makka ta hanyar cinta da yaki da annabi ya shiga makka aka kare dukkanin gumaka musulunci samu gindin zama musulmi suka samu suka dawo a cikin makka qatlat huzail rajulan min bani lays bi qatilin kana lahum fil jahiliya wata kabila da ake cewa kabilatu huzail sai ta kashe wani mutum daga cikin banu laysin saboda ya kashe musu wani dan uwa a lokacin jahiliya tun ana jahiliya kafin zawar manzon Allah sai ya kashe dan uwansu to yanzu da aka zo aka yi bayan fatahu makka sai suka hadu ana gamuwa shine kashe wani dan uwa sai aka kashe shi kawai to ana yin haka fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya miƙe tsaye kina mutane nasiha fa kala yace inna Allah azza wa jalla qad habasa an makkata lfila yace ku sani Allah ya tsare makka daga giwaye lokacin da Abraha ta yi soyayya ya kawo har ya kurshi dakin Ka'aba saboda ya ga mutanen duk duniya suna zuwa makka dakin Allah sai ya gina wani daki a Ethiopi a garin su afwan ya gina daki a garin su dan a dinga zuwa aikin haji tun bai samu karbuwa ba a ƙarshe ya ce zai kai har da dakin Allah Ka'aba ya zo kuma bai samu shiga ba Allah ya halakar da shi to shine ya ce Allah ya tsare dakin ya tsare makka daga ta hanyar giwaye daga giwaye wa sallata alaiha rasuluhu kuma ya dora manzansa akai mala yasa manzan Allah yayi galaba ya ga ce at-tasallut shine cin galaba da kuma zama sama akan mutum yace wal mu'min da masu imani Allah ya dora manzan Allah da masu imani akan garin Makka sune ke jagorancin su wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli yace tunda ake a tarihin duniya tunda aka fa Makka Allah bai taba halitta ma wani annabi ba ko wani mutum ya yake a cikin Makka kafa gabana ba wani mutum da Allah ya taba baiwa dama na yazo ya kai farmaki ko a farmaki sa cikin garin Makka babu ba wanda Allah ya halitta ma yin yaki a cikin Makka ba a yaki a cikin Makka saboda girman dakin Allah subhanahu wataala amma kaga saboda tsiyar mutanen kaga mutum ya tashi daga Niger ko Nigeria ya tafi aikin hajji dan dai ya sabon Allah subhanahu wataala Allah suna da yawa yanzu ba wanda ake kwasa ana kai su Makka suna karuwanci suna ba sa gilguwa ba ku ji Allah bare ana kwanan bayan an fada eh hadda ma dugo ma ana yi can Allah ya rufa asiri wanda ake kwasa nan cikin Nijar ko ta jiha a cikin jihohin Nijar wanda mutanen da aka kwasa ba su dimbin yawa ne wanda niyyar za su je su yi malarabawa aikace ashe babban aiki na suka yi ba sani ba zina ta aka yi Allah ya rufa mana asiri wai a kuma a Makka fa ba wani mutum da Allah ya halitta ma yin yaki a Makka sai gashi ana yaki na iskanci la hawla wala quwwata illa billah sai ce wala tahillu li ahadin ba'di kuma ba wani nan gaba ba wani mutum da Allah zai halittawa yin yaki a cikin Makka wa inna ma uhillat li sa'atan min nahar yace ni ma Allah ya halitta min ya bani dama ne na yin yaki na sa'a a cikin wuni da man za su yi shiga cikin garin Makka akwai hurare guda biyu annabin Allah ya bada abin nan cewa duk wanda ya boye a can to kawai ya aminta amma duk inda ga kafir inda ba ya ji ba kashe shi an halitta wa manzon Allah duk kafirin da ya dauki a cikin Makka inda ba wuri guda biyu bane to kawai ya kashe sa baitu Abu Sufyan baitu Abi Sufyan da kuma dakin Ka'aba duk wanda ya mallaki dakin Ka'aba ya aminta duk wanda shiga cikin gidan Abu Sufyan shi ma ya aminta amma duk wanda ya fito ya tare ku to kawai ku kama da shi kaga lokacin da aka bi manzon Allah da mana ya yaki a cikin maka kenan sai ce wa inna ha sa'ati hafi yace ita ce wannan lokacin gashi nan inda nake ciki yanzu yace haram daga yanzu annabin Allah ya ce to duk da jini a maka ya haramta kafar miki a cikin maka ya haramta sai ce la yu'dadu shajruha ba a sare itacen ta daga yanzu haramun ne a sare ita a cikin maka tun daga wancan lokacin kuma har gobe haramun ne ba har a tashi kiyama haramun ne sare ita dai a cikin maka haramun ne sai ce wala yukhtalla khalaha sannan kuma ba a tsige tawarta chaw eh na'am masallaci ayin wadin ad-daruratu bi al-mahdhurat wannan qaida ce fiqhiyya yace ba a cire tawarta wala yudaddu shawkaha kuma ba a ma ba a sare qayarta qaya ma ba a sare ba wala yul taqatu saqitatuha illa li mushidin kuma ba a dokar tintuwa a cikin makka in ba shi da zakai ba kaga abu kasa baka dokawa in dai ba da niyyar kai shi labani an haranta kaga mutum lalitar mutum Allah sai ta lalace kaga mutum Allah labe ka baki maka Allah sai a tashi da kai sai Allah labe ka Allah dai sharufa asiri annabi yace ba a tsintuwa kaga abu ya fado ka doka in dai ba da niyyar shi labace in dai ba shi zakai ba to baka doka shi amma in zaka yi shelawa ne waye da to zaka doka amma in ba zaka yi shela ba to kaka doka eh kaka doka sai ce wa man qatala lahu qatilun fa huwa bi khairi nadrai yace daga yanzu duk wanda aka shi masa abun kashe wasa to yana zaji guda biyu ɗayan biyu zaka zaba imma ayyaqtula ko a kashe ya kashe wanda ya kashe sa wa imma ayyuda ko kuma ya fansa ya afanshi ya fanshi afanshi ya fanshi shi mutum ya kafa shi kansa kun ji abin da ba a yi a maka annabi ya haranta cire abin da sare ciyawa itace ya hana cire ciyawa ya hana sare kaya ya hana dokar tsintuwa in ba da niyyar shi la ba sai ce kuma duk wanda aka kashe masa dan uwa to zabi bi ga desa ko ka kashe wanda ka kai ba ke za ka kashe ba mutum kai ba ka dauka hukunci a hannunka ke waran hulabe da hukunci a hannunsa kadiya ce ta alqalai suke zartarwa kullun ina fada akwai ababinta shiga cikin su hadari ne shi yasa barin alqalai da kai su shine mafi alkhairi ga al'umma daga cikin musamman abu guda uku harakar fituhul jinayat irin wannan na jini harakar wannan ta kisasi harka ce ta alqalai malami aikin kafa tawa a ciki abu na biyu harakar aure da saki haraka ce tawa ta alqalai kai naka fatawa ne ko kuma ta shi yasa ba a yi zaba alqali ya fatawa a shi alqali zartarwa ne kawai yake yi na uku harakar gadu duka wannan alqali ake barma wannan rikicin saboda abin da ke kai ya kawo malami za ka yi bayanin ya ake raba gadu amma mutum ya mutu sai ake raka raba gadu eh to in akwai alqali kusa in ya baka dama ke za ka yi bayani amma a zuwa a tsaga bari alkali da kayansa rabuwar arme kaza me da arme kaza bari alkali da kayansa kai naka fatawa ne ya sake ta saki kace ta saku shikenan kawai an kare latin lahuha ta take zojin gairu ka ba da fatawa shikenan kayansa akwai ko ba auren ku babu ce je shiga alkali sai ka huta kwanan ake bani labarin wani cikin ma ba san ko malami bane ko me ba san yaran kira shi ba wata mata ta zo gunsa da tambaya ta ce mijinta ya mata saki uku daban-daban mijinta ya mata saki uku daban-daban ta ce kuma yanzu Allah ya jarrabe ta da son shi shi ma yana son ta yanzu ya za a yi Allah ga cewa bawo Allah ne sai ya gyara ya ce kawai akwai da ake a gyara dai ba sai hali ake a gyara sai ya gyara musu kawai a ce za ta ayu kaga la tahillu lahu hatta tankiha zawjan shi ne shari'ar annabi Muhammad amma komawa bayan ausaki ukun nan to malam kawai shikenan zira ce ake yi Allah ya rufa mana asiri shi yasa wallahi in kuna shiga kauyuka zaka ga abin al'ajabi in kuma kana zama tare da alƙalai zaka ga abin al'ajabi shi yasa wallahi alƙalai ku dinga karatu eh a dinga karatu a dinga tambayar malamai kuma malamai rabbaniyun a dinga bincika kuma kada a yi itimadi akan mazhaba guda daya a tattara maganganun malamai aka wanne ne yake arraje wanne fi karfin dalili a zartar da hukunci akai wannan shine amma ka sani fa in kai hukunci ba da adalci ba da gaskiya ba to wannan tsakaninka da Allah wallahi sai ka leƙo jahannama na rance da Allah duk alƙalin da ya hukunci ba bisa ilimi ba wallahi al'azim sai ya leƙo ta jahannama sai ya leƙo ta Allah ya rufa mana asiri to sai manzon Allah ya ce to fa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairi nadarin imma an yaqtula wa imma an yu'da ko ya fansiye sa ko kuma a'a ya kashe sa fa qama rajulun min ahli al-yaman sai wani mutum daga cikin mutanen Yaman ya tashi yuqalu lahu abu shah ana ce masa abu shah kalmar shah ba larabci bace daga cikin ma'anar shah ar-ra'is tanin shugaba abu shah fa qala ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah uktubu li wannan fatawar annabin Allah a rubuta min ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ايكن الله يتي اكتبوا لأبي شاهد قربتا وأبو شاه ثم قام العباس فقال يا رسول الله سي العباس يميك يتي يا ما ايكن الله إلا الإزخير إزخير إلا الإزخير يتي يا ما أنك الله بند تصوري وني إتيني دسوكي da suke rihe gidajensu da shi suke zaka sun dauke shi a matsayin kamar kungi a wancan lokaci da kuma in aka mutu ana sa shi a kaburra shine izhir sai ci suka ce fa inna nata'aluhu fi buyutina suka ce ya ma'aikin Allah muna amfani da shi wajen rufe gidajenmu wa kuburina da kuma kaburranmu muna amfani da wannan ice wajen sa shi a cikin mirihin gidajenmu da shi kuma musanya shi a kaburra ɗan uwanmu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah yace illa al-izkhiri banda izkhir kaga wannan wani karatu ne alfarma suka yi ma wajen manzon Allah cewa ya annabin Allah a daga mu da kafa mun yarda duk abin da aka faɗa zamu yi amma muna da bukata in ban mu samu wannan icen ba akwai jidali wajen rufe gidaje kuma in aka mutun ya mutu samu idan sai za a rihe sa akwai jidali ai muna izini wannan icen mu dinga amfani da shi wajen rufe gidajen mu da kuma rufe mun motanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ban da shi an halitta muku ku je ku cira to a cikin wannan hadisi jama'a babban abin da zan faɗa a kai na cikin fawaid shine duk lokacin da aka nemi alfarma a wajen ka in har kana da damar yi to kai kawai shi kenan kuma cikin karatun idan mutum ya zo neman alfarma a wajen ka inda halin kai masa kawai kai masa alfarma ce al-Abbas dan Abdul Muttalib ya nema wajen manzon Allah a doke musu tunda an hana cire itace wannan sai buƙata gare su saboda in babu sun wahala shi kuma ka'ida addinin annabiyan Allah wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj ba a son a wahala sai manzon Allah ya dage musu wannan abun to kai ma da ni gaba ɗaya duk wanda Allah ya bai wata dama ciki mutun ya nemi wata alfarma a wajenka to kai masa dan yawmul laka ne wa yawmun alayka ke wata ran kai ma ka zo neman alfarma wajen wasu mutanen ko kuma ita amma kuma kar mu maida alfarma ta yi wa cikin al'umma saboda idan alfarma ta yi yawaita cikin al'umma to lalacewa ake shi duk abin da aka ce za a yi alfarma a kai a cikin komai sai a samu alfarma ko wallahi matsala ake samu ba ko ina bane ake yin alfarma jama'a ana yin alfarma ne akan dacewarta in abin in ya dace ai sai a aiwatar da wannan abin Allah subhanahu wataala ya datar da mu saka wannan hadisi jama'a yana karantar da mu ababe da dama na fawaid da zamu doka daga ciki cewa Allah ya kare garin Makka kuma an haramta yin yaki a ciki sannan kuma ba wani mutum da Allah ya bai wa dama ne shiga Makka da niyyar yaki shi yasa Allah cewa majrud fihi bi ilhad bi zulmin nuziquhu min azabin alim ko duk wanda ya shiga Makka da niyyar yin wata banna ko baka aiwatar ba a Makka saban Allah ka kudurta a ranka ba kai ba sai a rubuta mazubi a Makka ita Makka ita ce nan ne kawai duk duniya ka kudurta saban Allah a ranka baka aiwatar ba amma sai Allah baka zubi wannan abin da kai ba ina so da kai amma anan ta in kai kudurta ne saban Allah baka ba ba amma baka sai na ruta maka lada daya kai aikin alkhairi ai sannan kuma abu na gaba yana tantar da mu cewa kayin tsintuwa a maka abin gudu ne akwai mun ka ba tsintuwa mun karanta ai mun karanta babu tsintuwa a baya ko da kuma za mu dawo ba akai mu bata lokaci abu na gaba wasan na karshe shi da ilimin rubuta shi ake yi kana gumba da suke cewa makutiba qar makutiba farra duk abinda rubu ma hufiza farra wa makutiba qarra duk abinda kace zaka tsaya ka haddace to wata ran zaka waye gari ka lalago shi ka rasa idan ka samu wata fa'ida ta rayuwa to samu abu rubutu ka rubuta dalibi ilimi bai yawo bai da abun rubutu in dai dalibi kake to akwai bukatar ka dinga yawo da takardinka kana jin wata fa'ida ka rubuta ko idan mun to kana kusa da abun ka na rubutu da ka samu wata fa'ida ilmiya rubuta ta saboda tana da amfani a nan gaba sannan kuma shi ilimi rubuta shi ake saboda in ba a rubutawa bacewa yake yanzu Bukhari Muslim Abu Dawud da Nasa'i Tirmidhi dabaru ta suna tabbatuwa kai yanzu an bana muku yaran yanzu da sowa duniya ba bai kai ya kai ta kula mu duniya mutane da sai a ho bai kai ka ba kawai duka kowa ya hirgice yanzu mutane da hirgice da ake kai ga duka hirgice da ake tai sai wanda Allah ya ji tausayin sa amma kowa ya hirgice daga son kudi sai son mata shikenan kawai kowa ne a tara Allah ya rufa mu da asiri naka ilimi rubuta shi ake yi ilimi rubutawa ake yi Allah ya datar da mu mallai ce alhadisu tasi'u wa 30 ba'da 300 hadisi na 339 an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dan khattab Allah ya kara masa yarda annahu istashara an-nas fi imlas al-mar'ati Umar dan Khattab ya nemi mutane shawara yana cikin yana da cikin abun nankin Umar yana khalifa ne yana jagora sai ya nemi shawarar mutane akan matar da ta zubda ciki shine imlasul mar'a ana cewa amlasul mar'atu waladaha ay azlafatuhu shine mace ta fitar da abun da ke cikin ta kaba ne lokacin fitar shi bai ba to mace ta sha abun da ke zubda ciki sai cikin ya fado kuma tsakarin sai tambaye sai tara sahabban abokanansa sahabbansa mashawartansa yace to kunji ga tambaya nake akan kaza miye ra'ayinku fa qala al-mughiratu bin shu'ba sai al-mughira dan shu'ba yace shahidtu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qada fihi bi ghurrati 'abdin aw amatin yace wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wata shari'a a gabana irin wannan abun na zubda ciki a zubda shi lokacin haihuwar shi bai yi ba ta cewa diyar baiwa za a bayar ko kuma bawa za a bada diyar bawa ne ko kuma diyar baiwa ko kuma baita to jin wannan sai dan Khattab yace la ta'ati yannabi man shahadu ma'aka wani ko kana da shedu da akai haka tare da zai bada shaida cewa an yi haka tare da shi a wajen manzon Allah fa shaida ma'ahu Muhammad bin Maslamata sai Muhammad dan Maslamata yayi shaida yace eh tabbas wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yayi hukunci a wurin sa cewa zu an zubar ciki yaron bai kai haihuwa ba aka kashe sa aka zubar da shi to za a ba da diyar mutumin da yake bawa kaga ai bawa bai kai diyar da wanda ke da diyar da shine za a ba da rakumi guda 100 diyar bawa fa rabin diwar da diyar da rakumi nawa kenan rakumi 50 a inda ana haka da yanzu an huta wa jama'a wa wallahi da in mutun ya kashe ana kashe ka ana kashe mutun ko shi yasa ni ba na ganin dacewar akamo dan ta'adda dake can cikin daji na kashe mutane kuma ga cikin nan kusa ana gadin sa kawai irin wannan tara su huri guda ake duka aibin bon dake su wallahi duka zuwa su kiyama an aminta da sharrin su amma kai dan ta'adda akamo sa kuma azaka ana ci da sa yana fa samun dama zai kwasa gidan kwasa ne guguduwa kuma duk sai kirekin sun doka Aka sulhunta da su? Lasisi zama ɗan ƙasa go to a shari'a ko wannan musulunci ya karkata da wannan Qur'ani tintin ya ga man ana yin haka cikin musulunci Allah ya rufa mana asiri naka diyar wanda ya zubda ciki me diyar sa ramumi takumi 50 amma sai dai akwai zubda shi ciki na shari'a wanne ne zubda ciki na shari'a shine a tabbatar alkitance mace tana fama tana da juna biyu sai a likitance a auna cewa cikin bai zauna da kyau ba kuma zai iya kawo rasuwar ita mahaifiyar shi bai cika ya zama dan ba ko kuma ya zama dan ma amma ba ita halitta sa ba to malamai sun tafi usami ya tuka akan cewa eh za iya ba ta magani da zai sabka din da ta tarayi so eh koda ko mutun ne in har zai kawo mutuwar ita uwar to za iya zubda shi wannan na cikin fatawar Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala wannan kuma kadiya ce tawa ta likitoce mu ba mu cikin ta mu na mu bayani ne kawai suke zartarwa eh haka ne ko ba haka bane in dai aka samu irin kayakin da dole sai an zubda shi dan tarayu akwai lokacin za a ce mace sai an zubda cikin saboda cikin bai zauna da kyau ba ko kuma mahaifar tana bude akwai lokacin mace za ta dauki ciki zai kai wata uku amma mahaifar kuma bude take yana barazana wa ita rayuwar uwar to anan min babu aula zubda shi shine mafi alkhairi saboda ita ta rayu saboda musulunci yana ga cikin abin da yake kariya hifdhun nafs a kare rayuwa wallahu ta'ala a'lam nan babu diya anan wani ta zo da cikin idaman diya ta wali ta wakil ta magada masu cin gadan abin nan ne wanda aka kashe dama ita diya ana sallama ta ne wa magadan wanda aka kashe kamar yadda kuma ita kanta diya fa ba mutum guda yake bada ta ba misali da mutum zai kashe mutum sai a ce za a bada diyar rabumi 100 to in aka ce ka nemo rabumi 100 kai kade shi dali ne da ka yanzu haƙƙi ne a kanka da dangin mahaifinka duk masu cin ganan ka mutum 10-15 kenan suna da haƙƙi na su ta taro a bai wannan diyar ba ka kai wani aka ce ka bi fa ba mutum guda ba ke biyar diya society ake tattarawa ake kannan babanka da dangin mahaifinka masu gadin ka saboda in ka mutu suke cin gadin ka ko to haka in ka kashe mutu aka ce biya suke biya da kai karan kanka da haka duk wani su ja maka kunne gobe ka sake kashe mutu tun babu kuɗi kawai hukunci za a kashe wa kashewa za a yi kawai sai da tura shi ai abin shi kuma da addu'a Allah ya cika sa Allahu ta'ala alim mun fahimci hadisin aiko hadisin mun kusan lausan na karshe sai mun kare babin ko alhadisul 40 ba'da 300 hadis na 340 an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace iqtatalat imra'atan min huzayl wasu mata guda biyu daga cikin kabilar huzayl sun yi fada faramat ihdahunna al-ukhra bi hajrin sai dai daga cikin su ta jefi guda da dutse fa qatalatha wa ma fi bataniha sai ta kashe ta da abin da ke cikin cikinta mata guda biyu sai suka yi fada guda da juna biyu waccan sai ta dauko dutse sai ta jefa waccan sai ta mutu kuma abin da ke cikin cikin ta shi ma sai ya mutu fa ihtasamu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo da shari'a wajen manzon Allah aka yi khusuba ka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabiyata janiniha ghurratu abdin aw walida sai manzon Allah yayi hukuncin cewa abin da ke cikin ta dan da aka shi nata kenan ko danta dake cikin cikinta diyar sa shine diyar baiwa ko kuma bawa wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilatiha sannan kuma annabin Allah ya dora ya dora diyar ita matar akan ƴan uwanta cewa ƴan uwanta za su tattaro diyar al-aqarib al-aqarib makusanta suke biyan diya sai ya dora diyar akan ƴan uwanta wa warathatiha wa warath wa warithaha waladaha sai danta ya gadanta wa man ma'ahu da wanda ke tare da su dan zai gadanta da wanda ke tare da su fa qama hablun bin nabighatil hudaili sai wani mutum da yake cewa nabighal hamal din nabigha sai ya mike fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah kaifa aghramu man la yashriba wala akala man la shariba wala akala wala natiqa wala istahalla فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو من اخوان الكهان سي wannan mutune ita ce ya annabin Allah kaifa aghramu man la shariba wala akala tayaya za a bare diyar wanda bai cin abinci bai sha bai ci kuma bai magana walasta halla bai kuka bakinsa bai furta komi ba فمثل ذلك يطل النبي قال الله ينزل إيرم وإنجا متاني زاء كاريا زاء روك ريا أميك زاء دم أسمت زاء بعد دير سو يعني هن جاري نكت كن تكت كنكو سيما دم الله يكتي وا إنما هو من إخوان الكهان ونن دم أوان بو كايلي من أجل سجئه الذي سجاء سبود إيرير يتعرو مجنف gashi nan yaro bai ci bai sha bai magana bai kaza ba kuma a ce a biya haba har ya tsara zance irin da boka suke tsara zantutukan su mai kaza da kaza da kaza kaza suna talle kamar da gaske na wani mai bada maganin barayu ya zo shi ma sai sace masa jakar maganin kamar da gaske Allah ya rufa mu da asiri abin da zai baka mamaki ai dukkan neman kuɗi ne ake ko to sai ka aka ce in mutun yace zai baka kyautar riga kalli ta wuyansa shi kansa ta fama yake tai mota gaba ba ta kai shi ka 500 ba kuma yana ta bada magani in dinga gaske dai ko za ce ya wuce wurin gaba ko Allah ya rufa muna asiri hadisi na kusan hadisi guda biyu na karshe sai mu dike babin kuma ga lokaci ya isa ya zo ana Imran bin Husain radiyallahu anhu anna rajulan adda rajulin Imran dan sai yake cewa anna rajulan wani mutum adda rajulin yada rajulin ya cije yatsar wani namiji mutane guda biyu ne dai sai ya cije yatsar daya ya kaje an ce adda bi mana cizo shi Allah ce wa yawmi yaddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhasstu ma ar-rasuli sabila fa naza'a yadahu min fihi fa waqa'at thaniyatuhu wajen ya jayo farcansa daga cikin cikin bakin wancan mutunan da ya cije ko to sai saniya wannan haƙoran sai ya fado haƙoran ciki fa tasama ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je wajen manzo Allah kai ƙara wajen annabin Allah duk abin da ke faruwa jama'a je wajen alƙali kawai idan ta faru kawai ko ta jandarmeri ko wajen alƙali in kaga can ba ku je kai shi jandarmeri ko kunsiriya in ta kaga can ma ba ku je shi ta gaba dai in ta gama taimakon wuce ya mai wallahi kawai ka wuce a zauna lafiya فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجه منذن الله شيني شغبا كما شيني القالين فقال سيتي يؤد احدكم اخاه كما يؤد الفحل اذهب لا ديه لك يتي دينكو yana cizon dai daga cikin ku dayanku yana cizon daya ta hanyar wasanni irin yadda raqumi yake cizon dan uwansa raqumi ta kai ko te babu diya akai babu diya hadisi na karshe عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا يتي جندب يا باب لا باب متبنت أبن دي فتا من با وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله كما متوسط أي طوران جندب دي ومن ذن الله قيابا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله يناتي وكان في من كان قبلكم أن يوان متم أقبانكم rajulun bihi turhu wani mutum ne da yake da jimuwa al-turhu shine jimuwa fajaza'a sai ya kasa hakuri ko fajazi'a sai ya kasa hakuri fa akhadha sikinan sai ya doko yuka
fajazza biha yadahu sai ya cire hannunsa da ita ya yanki su kama hannunsa da ita famara ta addamu jinin bai tsaya ba hacca mata sai da mutu qala allah azza wa jalla sai allah yace bi abdi ba darani bi nafsihi bawa na ya rigayin da kansa ya kasa hakuri ni na amshi rayuwarsa sai ya kashe kansa dan dai ke fidda wa kansa da din mutuwa haramtu alaihi aljannata ni allah na haranta shi ga aljanna ba shi ba shiga aljanna wallahu ta'ala a'lam وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته